الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفير أصبر أشرن له قوت الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1438 daidai da 24 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2016 wannan shine cassette na 84 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdus salam ibn taymiyah al harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala wal bara ibn timiya yana kawo mana ayin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fassarar malaman farko cikin sahabbai da na bayan su dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da ka'idar rayuwa irin ta kafirai Allah ubangiji ya saka mu shi da alkhairi zamu tashi a inda Ibn Taymiyyah yake cewa faslun ga wata gaba wato karkashin bayani akan ka'idojin da suka shafi al'amarin bukukuwa na wurare da lokuta da makamantansu yace an-naw'u tsari min al-amkina nau'i na biyu daga cikin wurare wadanda ake zuwa ayi bauta wadanda ya kasa mana su zuwa gida uku yace malahu khisisa lakin la yaqtadi ittikhaduhu eidan akwai wuraren da suke da wani daraja ta musamman amma darajan bata bada dama a mai da su wuraren ibada da za a dinga godo ana zuwa lokaci bayan lokaci ba wala salatu kuma bai bada dama a dinga zuwa wurin don yin sallah ba wa nahuha min al ibadati inda ko wani nau'i na ibada wanda ba sallah ba kamar addu'a kuma kamantansu فمن هذه الأمكنة daga cikin wuraren da suke wurare ne a dabi'ance kuma a shar'ance suna da daraja akwai quburul anbiya'i was salihin kaburburan bayin Allah waɗanda suke annabawa da bayin Allah mutanen kirki wa qad jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama was salafi dan an samu bayanai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu bayanai daga magabata menene aka samu annahayu an samu hani an ittikhadha aidan game da mai da kaburburan ainihin wato annabawa da salihan bayi su zama idi ma'ana idi anan shine wurin da za a dinga zuwa akai akai musamman a sanya lokaci a ce duk mako ko duk shekara ko duk lokaci kaza ko duk lokacin da ranar haihuwa ko ranar rasuwar wannan bawan Allah take wayo umuman wa khususan adunkule an samu hani wa khususan sannan a bayane na dalla dalla an samu hani game da kabari kaza da kabari kaza wa bayyanu ma'anal eid kuma su waɗannan maganganu da aka samu daga magabata sun bayyana me ake nufi da eid din fa ammal umumu dangane da zance ga magari akan hani izuwa ga wato mai da kabarin salihan bayi ya zama wurin bauta فقال ابو داوود في سننه الامام ابو داوود السجستاني ابو سليمان الله يغفرت مش يا فدا اكن كتاب السنن يتي حدثنا احمد بن صالح قال قرات على عبد الله بن نافع قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال الامام ابو داوود يكاو اسنادي تريان تريان daga malamin su malam ahmad ibn salih al-misri shi kuma yace daga ainihin nashi malamin wato abdullahi ibn nafi' shi kuma abdullahi dan nafi yace daga ainihin al-imam muhammad ibn abdurrahman ibn abi dhib al-madini kenan shi kuma wannan yace daga malam sa'idu al-maqburi malam sa'idu al-maqburi babban tabi'i yace daga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira allah ya kara masa yadda abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace la taj'alu buyutakum qubura kar ku mai da gidajen ku su zama makabarta fassara biyu ake ma wannan waje, ma'ana barin gida ya zama makabarta ɗayan abu biyu. Na farko shine mene? Ya zama ba a yin sallah kwata-kwata a cikin gidan, to sai ya zama yayi kama da makabarta kenan. Don haka aka samu hadisi ingantacce, Al-Imam Al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin sallolinku in banda tafarilla ita ce wanda kuka yi a cikin gida, ma'ana banda sallolin farilla na yau da kullun da juma'a da kuma wasu salloli na musamman kamar idi ko sallar istisqa'i ko sallar qiyamul layli cikin ramadan, sauran nafilfili na yau da kullun yin su a cikin gida yafi yin su a cikin kowane irin masallaci. Dan mu gane cewa manzo Allah yana wannan magana ne a Madina, masallacin shi kuma na Madina mai daraja da alfarma, amma yace yin sallah a cikin gidajenku yafi alkhairi in dai ba sallar farilla ba fiye da ku yi ta a masallaci. To dan haka ma'ana ta farko shine yin sallah a cikin gida sai zama ya sa gidan bai yi kama da makabarta ba. Malamai sun maganganu akan falaloli da dama dake faruwa idan mutum na sallah a cikin gidansa, yana tsarkake gidan daga bala'o'i da fitintunu, sannan kuma yana koya ma ƴaƴa musamman ƙanana tarbiyya ne. Dan yaro da zaran ya ga ana sallah zai zo shi ma ya kama yi. Haka matan gida idan suna ganin mai gidan yana yin sallah, to yana tuna musu ibadar sallah ne, ba su tashi su. Ina fata mun gane wannan ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, kada a rufe mamaci a cikin gida, shine la taj'alu buyutakum qubura, kada a rufe mamaci a cikin gida. Domin da zaran an rufe mamaci a cikin gida, to wannan yankin ya ɗauki salon ya zama makabarta kenan, wannan wurin ya ɗauki salon ya zama wato zari'a zuwa ga shirka, domin ga mutane ga kabar bayan shekaru idan waɗanda suka rayu da mutumin da ya mutu suka shuɗe, wanda za su biyo baya sai su fara ganin wata falalaci ta sa aka rufe wannan mutumin anan, daga nan sai su fara shirka. Duka wannan fassarar malamai suna yin ta. Wala taj'alu qabri aida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku mai da kabari na ya zama wurin biki, wurin ibada. Wasallu alayya, ku dingai mini salati, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fil akhirati wal ula, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, salatin da za ku yi mini zai iske ni duk inda nake, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Malam yace wa hadha isnadun hasan, wannan isnadi ne kyakkyawa, kamar yadda malam ya ambata al-Imam Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi, haka al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin Shu'abul Iman da al-Imam al-Tabarani dukkanin su sun fitar da hadisin. Yace fa inna riwatihi kulluhum thiqatun, masu riwayan wannan hadisi dukkanin su amintattu ne, mashahiru, sanannun malamai ne. لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني يتي ان بند عبد الله بن نافع الصائغ مالم سو احمد ابن صالح كنن ا cikin isnadin مالم فقيه ني المدني دان قصر مدينه صاحب مالك واتو وند يكي اينهن واتو مالم امام مالك طالب امام مالك ان يتي فيه لين شي ينا دا اينهن sassauci, yana da ƙarancin hadda, la yaqdahu fi hadithi, wannan ƙarancin haddan ba zai yi tasiri akan wannan hadisin nashi ba. Domin abinda malamai suka ce game da shi shine idan ya bada hadisi da ka ba daga littafin shi ba, to yana iya samun rudani, to wannan riwaya kuma ya tabbata yana karantar da ita ne daga cikin littafin shi, don haka abinda ake tunani na samun rudani bai taso ba anan insha Allah. Qala Yahya ibn Ma'in, Yahya dan Ma'in yace huwa thiqatun, amintacce ne, wa hasbuka ibn Ma'in mawthuqan muwaththiqan amin, kuma ya ishe ka ibn Ma'in aka ce ya amince da wani, to wannan ya ishe ka, domin ibn Ma'in yana daga cikin malamai masu tashaddudi, masu tsanantawa, to dan haka duk wanda ya ci maki ya samu pass mark a hannun Yahya dan Ma'in wajen masu riwaya, to ana natsuwa akan cewa lalle wannan mutumin ya kai ya kawo wajen nagarta. Wa kala Abu Zur'ata, al-Imam Abu Zur'ata Razi shi kuma yace la ba asabi, babu laifi game da shi. Wa kala Abu Hatim Razi, Abu Hatim shi kuma yace laysa bil hafidi, ba ƙwararren malami bane, wa huwa layyinun, yana da dan rauni, ta'rifu hibbahu wa tunkir, zaka ji abin da zai burge ka game da haddarsa, wata rana kuma zaka ji haushi, ma'ana yana yin shirme, wata rana kuma yayi daidai. wannan maganganu suna cikin littafin al-jarh wa ta'dil na al-imam Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi fa inna hadhihi al-ibarati minhum wadannan maganganu daga ibnu ma'inin da abu zur'a da al-hafiz bin abu hatim al-Razi dukkanin su tunzilu hadithahu min martabati sahihi ila martabati al-hasan wannan ainihin zantuttukan nasu za su saukar da hadisan shi ne daga mataki makololuwa wajen inganci shine sihha zuwa mataki na tsakiya shine hasan illa khilafa fi adalatihi wa fiqhihi domin babu sabani game da halin kirkin sa da kuma cewa masanin addini ne wa innal ghaliba alaihi dhabt kuma babu tantama akan cewa ya fi rike abin da ya karantar fiye da mantawa lakin kad yaghlatu ahyanan amma yana yin kurakure wani lokaci thumma hadha alhadith mimma yu'rafu min hifdhi wannan hadisin na daga cikin abin da aka san ya kiyaye shi daidai laysa mimma yunkaru bai daga cikin abin da ake kyamata daga karatun sa li annahu sunnatun madaniyya ibnu taymiya zai wani karatu ne anan wanda yake nuna kwarewar sa game da ilimin hadisi na daga cikin abin da zai sa a ƙara natsuwa game da wannan hadisin riwayan malam abdullahi ibn nafi as-sa'iq shine wannan mas'ala ce da ake da ita a madina a matsayin al'ada shine a madina akwai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malaman madina kuwa dole ya zama suna da fiqhu suna da wa'ayi suna da consciousness sun san me suke game da hukuncen da suka shafi wannan kabarin a addinance dan haka kar asaran za su manta hadisan da suke da alaka da wannan ko mun gane Allah samu fahimci wannan idan malami misali dan kasuwa ne ko yana kusa da wanda suke kasuwanci to yana da matukar wahala a yi tunanin hadisan kasuwanci baya iya tirano su ina fata mun gane wannan idan malami ya saba hulda misali waɗanda suke aikin alhazai yana ma alhazai bita yana raka su yana kaza yana jagoranci ko to da wuya ai tunanin hadisan aikin alhazan nan a ce bai san su ba da wuya saboda kullun yana mu'amalantar su wallahi ko ta kila hadisan da suka shafi cinikayya da riba wata kila ba dole ya tuno su lokacin ba to haka malaman kasar Madina a wancan lokacin mutane na zuwa da sauransu sun san wannan kamar yadda misali malaman kasar Makka idan ka je zaka ji wani karatu da baka jin shi a ko ina sai a gosu shine karatu game da hukuncen harami ina harami ya fara ina ya kare wane ne ya shata harami menene da menene hukuncen abubuwan harami idan ka je Makka zaka ji wannan karatu a gumala Makka ba zaka ji shi a ko ina ba sai a gurin su saboda ya shafi environment din su za su gaya maka hadisan za su gaya maka fawaid din za su gaya maka hukuncen to wannan na daga cikin abubuwan da ake lura wajen maganganu akan illoli da riwaya shine alaƙar mai riwayan da asalin karatun practically ina fata mun gane wannan alaƙar sa misali kaman a cikin sahabbai akwai sahabban da suke da shahara akan wasu qadaya na ilimi Malik ibn al-Huwairith yana da shahara akan yana bi masallaci yana kanta da sallah kaga za a fara tunanin lalle wannan to specialist ne akan hadisan sallah Jabir dan Abdullahi yayi coverage na aikin haji da haka za a fara tunanin ya furke aikin haji fiye da wani ko haka matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma suna da wato ƙarin wani advantage akan hadisan da suka shafi abin da ke faruwa a cikin gida zamantakewa hulɗa tsakanin manzon Allah da matansa alaka aure duk sanda suka yi sabani da wani a waje cikin maza za a anshina su da haka ake rajja magana Ummu Salama, Aisha, Hafsa in ya shafi ishratun nisa fiye da magana Abu Huraira, Jabir dan Abdullahi, Ibnu Abbas da Ibn Mas'ud ina fata mun gano wanda ke jama'a to shine irin wannan yanzu wannan sunna ce ta Madina sananniya don haka ba a tantama game da cewa malam Abdullahi ibn Nafi'in zai rike abin da ya faru a wannan wajen wa huwa muhtajun ilaiha fi fiqhi dan yana da bukata izuwa ga wannan karatun a cikin karantawar sa wa mithlu hadha yadbathu al-faqih irin wannan malami yakan rike irin wannan karatun walil hadithi shawahidu min ghairi tariqihi, baya ga haka hadisin yana da abubuwan da zasu kara mishi karfi ta wasu hanyoyin daban. Fa inna hadha alhadifa ruwiya min jihatin ukhra, wannan hadisi an ruwaito shi ta fuskoki daban. Al-Imam Ahmad ya fitar da wata fuska daban daga cikin fuskokin sa. Fa ma baqiya munkaran, da dai hadisin ba zai zama munkari ba. Wa kullu jumlatin min hadha alhadisi ruwiyat an an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi asanid ma'rufa, kowace jumla daga cikin jilolin hadisin, jumla farko shine la taj'alu baytukum qubura, sai kuma wata jumla wala taj'alu qabri aidan, da kuma jumlan sallu alayya fa inna salatakum tablughukum haysu kuntum, waɗannan dukkanin su suna da wasu maganganu da ke ƙara musu ainihin ƙwari. Wa innamal gharbu huna annahyu an ittikhadhihi aidan, abinda ake nufi anan shine hana a maida kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ainihin idi wajen ziyara. Malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a cikin sharhin da ya yi wannan littafi ya faɗo ta magana game da ƙarshen gabacewa da manzon Allah yi, salatun kuna iske ne duk inda kuke, yace wannan yana nuna maka wautar jahilai da suke aikowa, musamman su ce idan an je Madina a ce suna gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace ta fuska biyu, na farko saboda gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace salati ibada ne, to ibada kuma baka wakilta wani ya maka ibada sai in akwai nassin da ya halasta wakilci, baka ce wanda Allah anjima da azhar ba zan samu halin yin sallah ba da Allah kai mun sallah azhar, ba zai yi ku ce wani haka, ko kuma ka ce bari ka biya wani da Allah badi azumi da zai zo kai zaka yi tafiya ba zaka samu halin zama ba da Allah ya maka azumi, babu inda zaka samu wannan, ko sai inda aka samu nassi ya halasta wakilci, kamar game da aikin hajji in mutum ya taba yin nashi zai iya mawani. To haka sallama da salati ga manzo Allah ibada ce, kana buƙatar dalili akan halascin wakilci da aika wani, babu. Fuska ta farko kenan. Fuska ta biyu kuma gashi manzo Allah da kanshi ya ce daga duk inda kake salatin zai iske shi. To yanzu waɗanda za su kai mishi zamu zo mu ji in ma dai mala'iku ne Allah zai wakilta su kai mishi. To kaga kana da aminci aiken mala'iku yafi na mutane na garka, me yasa ba za ka ga fadi a inda kake mala'iku su kai ba, sai ka fada wa wani wanda ma zai je manta hala, ko kuma idan ba dan bid'a bane irin ka ko ya ce maka eh ba zai fada ba, ko mun gane wannan da ke zama sai ka bar mala'iku su wakilci, ko kuma nassi ya zo kararra zamu ji cewa Allah yana dawo da manzon Allah rayuwarsa a dissar da wani daga cikin al'ummar sa ya mai salati ko ya mai sallama, to Allah zai dawo mishi da rayuwarsa ya amsa da kanshi, da aka baka bukatar din sako. Fa min zalika, daga cikin shawahid din, ma rawahu Abu Ya'la al-Mawsili fi musnadihi, al-Imam Abu Ya'la al-Mawsili ya ruwaito a cikin musnad din sa, yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Zaid ibn al-Habbab qala haddathana Ibrahim Ja'far ibn Ibrahim min walad dhil janahayn haddathana Ali ibn Umar an abihi an Ali ibn al-Husayn annahu ra'a rajulan yaji'u ila furja, wannan isnadi na malam Abu Ya'la al-Mawsili daga al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba daga malam Zaid dan Hubbab daga Ja'far dan Ibrahima yace min walad dhil janahayni, daga cikin jikokin Ja'far dan Abi Talib, shine ma'ana wannan Ja'far dan Abu Talib shi yake lakabi da dhil janahayni saboda bayan rasuwarsa da aka kashe shi a yaki ya shahada, manzo Allah ya bada labarin cewa mala'iku suna bashi aran fukafukai sai ya dinga ainihin shi ma yana yin firfirwa yana tashi yadda suke tashi. Hadisi ne ingantacce a cikin Sahih Muslim. A takeice yake cewa shi wannan jikan Ja'far din yace haddathana Ali ibn Umar an abi an Ali ibn al-Husayn, daga Ali dan Husayn shi ma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, ya ga wani mutum yana yawan zuwa wurin wani dan rami, wani dan kogo ko dan ainihin wato inda ya dan bule haka, kanat inda kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan dan rami kamar mashigar bera haka a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fiha fayad'u, sai ya shiga wannan wuri ta wannan dan rami kamar kofa ce haka akai ko ɗan karaman abin nan kamar mashiga akuya ko makamancin shi, sai je sai ya shiga ta wajen, ya shiga ɗakin da kabarin yake, sai je yana addu'a a ciki, fanahahu, sai wannan jika na manzon Allah sai ya hana shi. Fa qala, sai ya ce ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, shin bana ba ku hadisin da naji daga babana shi kuma daga kakansa ba shi daga kakana wato Aliyu kenan daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ya ce la tattakhidhu qabri ida kar ku mai da kabari na ya zama wurin biki wurin da za a dinga zuwa akai akai wala buyutukum qubura kar ku mai da dakunan ku su zama kaburbura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum idan kuka mun sallama daga duk inda kuke Allah yana isar muni da wannan sako rawahu abu abdullah muhammad ibn abdul wahid al maqdisi al hafid al imam al ainihin wato muhammad dan abdul wahid al maqdisi ya ruwaito wannan hadisin fi makhtarahu min al ahadith al jiyad al zaida ala sahihain a cikin abin da ya tattara na hadisai waɗanda suke ingantattu waɗanda suke basa cikin Bukhari da Muslim yayi ainihin wato abin nan kenan shi ma mustakhraj din shi ko kuma kace sahihassa wadda take ta tattara hadisai wato waɗanda suke ingantattu amma basu cikin Bukhari da Muslim wa shartuhu fihi ahsanu min shartil hakim fi sahih sharadin da ya kafa game da hadisan ya fi sharadin hakim nagarta ishara ga littafin ainihin wato abin nan al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda shi ma ya nemi ya kawo hadisai ingantattu a bisa sharadin Bukhari da Muslim amma sai bai dace ba bai gamda katar irin yadda shi malam Abdul Wahid Muhammad dan Abdul Wahid al-Maqdisi yayi gamda katar din ba wa rawa Sa'id fi sunanihi qala haddathana Habban ibn Ali qala haddathani Muhammad ibn Ijlana an Abi Sa'id mawla al-Mihri qala wannan kuma malam Sa'id dan Mansur kenan a cikin sunan dinsa yace daga ainihin Ali ibn Habban al-Anazi al-Kufi wannan zaka ga isnadi ne tun daga nan ya zama da'ifi domin wannan malamin malamai sun tabbatar da raunin sa kamar da Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin Taqribut Tahdhib yace daga Muhammad dan Ijlan al-Madini shi kuma daga Abu Sa'id mawla al-Mihri Abu Sa'id mawla al-Mihri yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله ياتي لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا كركم ايدا مسلاتينا يزما ورند را ادنغا واتو دا بيتي داكن دا نكي كونش كبرينا يزما ورند را ادنغا زوا انا داوا ولا بيوتكم قبورا كركم ايدا داكنا انكس زما مكبرتا وصلوا علي حيث ما كنتم ku dinga mini salati a inda kuke fa inna salatakum tablughuni duk salatin da kuke mini yana iske ni wa qala sa'id si malan sa'id dan mansur ya kare cewa haddathana abdul aziz ibn muhammad qala akhbarani suhayl ibn abi salih qala ra'ani al hasan ibn ali ibn abi talib yace hasan dan ali dan abu talib jikan manzon Allah ne wannan shi ma sharifi ne ba za ka taba jin ƴan shi'a suna ambaton shi ba saboda wannan ya daga cikin masu kyamar shi'a waɗanda ba sa sassautawa ainihin shi'a a cikin tarihin su idan ka karanta tarihin sa a cikin littafin ainihin wato Ibnu Asakirin Dimashqi shine tarihu Dimashqa da littafin Ibnu Kathirin Al-Bidayah wa An-Nihaya za ka ga yadda suka kwararo maganganun shi akan inda yake kyaran ƴan shi'a Rafida yana cewa ƙarya kuke yi wannan falal da kuke cewa wai mu an bamu ba ta sauran mutane ba inda falalar gaskiya ce da iyayenmu da kakanninmu da su za su gaya mana ba ko za ku gaya mana ba su ba su taba gaya mana ba dangantaka ba ta amfanar kowa sai yayi aiki yace da za ta amfani wani mu ji wannan jama'a yace da ta amfani iyayen shi manzon Allah wannan yanzu shi ma yana daga cikin waɗanda sai ɗan dariƙa su fara tsine mai cewa baya ƙaunar manzon Allah jika manzon Allah ne yana nan zamu zo mu karanta magana insha Allah mun zo ta gaba tana nan a cikin littafin ainihin al-bidayatu wa an-nihaya yace da zata da dangantaka babu aiki zata amfani wani da ta amfani iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka zaka ji ƴan shi'a ba su ambaton shi babban malami ne daga cikin mutanen kirki jagora ga ainihin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya rasu hijira da shekara 90 daidai insha Allah Allah ya gafarta mishi wannan sharifi yace aka ce ya ga inji Suhailu dan Abi Salih wannan Suhailu dan Abi Salih din nan malami ne fa shine malamin su malam abin nan Imam Malik ko yace sai wannan jika manzo Allah ya ganshi indal qabri agun qabarin qabarin manzo Allah kenan alayhi salatu wassalam fanadani sai kwalla mini kira wa huwa fi baiti fatimata yana cikin ɗakin Fatima a yankin gidan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wanda ke jikin masallacin a lokacin akwai ɗakin da sun san shi da sunan ɗakin Fatima ta yi sanda take budurwa kafin ai mata aure anan ta rayu ko kuma bayan ma an mata aure tunda dama anan suka ci gaba da zama ita da sayyidina Ali ko ɗakin da Fatima suke ci mishi to yana daga cikin ɗakin kakashe Fatima sai ya hangi wannan mutumi yana shiga yana fita kullun har ya mu'amalanci cewa ya al'adanci zuwa gun kabarin rannan sai ya kwalla mishi kira fanadani wa huwa fi baiti Fatima yata'asha yana ainihin cin abincin dare shine yata'asha faqala sai ya ce halumma ila al'asha bismillah ka zo mu ci abinci faqultu la uriduhu nace bana son abincin bazan ci ba faqala sai ya ce mali ra'aituka indal qabri to me na ganka kana yi a gun kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqultu sai nace sallamtu ala annabi sallallahu alaihi wasallama naje na gaida manzon Allah ne faqala sai yace dani idza dakhalta almasjida fasallim idan ka shigo masallaci to kai sallama gare shi thumma qala yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lallai manzon Allah alaihi salatu wassalam qala yana cewa la tattakhidhu baiti aidan wa la tattakhidhu buyutakum maqabira kar ku mai da gidana wato inda nake kwance ɗakin Aisha ya zama wurin ibada kar kuma ku mai da masalla gidajen ku su zama kamar kabari la'anallahu alyahuda Allah ubangiji ya tsine ma yahudu ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida waɗanda suka mai da kaburburan annabawan su masallatai wa sallu alayya ku dinga yi mini salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum domin salatin ku yana iske ni a duk inda nake ma antum wa man bil andalusi illa sawa yanzu wannan ita ko magana shi jika manzo Allah ne sai ce da ku da kuke Madina da wadanda suke karshen daular musulunci a lokacin Andalus kenan tsallaken ruwa tsallaken Mediterranean Sea cikin kasashen Turawa to ba ku da bambanci wajen yi wa manzon Allah sallama da salati ma'ana anan yanzu a Zaria da wanda yake Madina da wanda yake Kano da wanda yake Lahore da wanda yake ko ina a duniyar nan in yayi manzon Allah salati yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim ko yayi manzon Allah sallama yace assalamu alayka ya rasulullah duk tsaye ne ladan da Allah zai bashi Allah zai bashi duka ladan da yake bayarwa kusanci ko nesa da kabarin bai da tasiri wajen bambanta ma'anar ibada ina fata mun gane wannan da ke jama'a fa hadhanil mursalani min hadhain alwajhain yace kaga waɗannan hadisai mursalai guda biyu domin kaga wannan tabi'i ne yake wannan magana shi Hassan dan Hassan atba'u tabi'i ne ma so sai kuma wancan na ainihin wato Muhammadu dan Ijlana daga Abu Sa'idin Maulal Mihri shi ma tabi'i ne kaga mursalai kenan babu ambatan waye tsakankanin su da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan mursalan guda biyu min alwajhain almukhtalifain daga fuskoki biyu isnadoji biyu daban-daban yadullani ala subutul hadisi suna nuna tabbacin hadisin la siyama wa qad ihtajja man arsalahu bi musamman masu da suke irsalin kuma suna yin hujja da shi a lokaci guda suna nuna sun yadda da abin da ke ciki wazalika yaqtadi subutuhu inda wannan yana hukunta a wurin su ingantacce ne tabbatacce walau lam yakun ruwiya min wujuhin musnada koda ma ba a kawo shi ta hanya tabbatacciya cikakkiya ba idan wani malami daga cikin tabi'ai ya kawo hadisi mursali ya hujja da shi to alama ne akan aurin shi ya tabbata amma dai za a nemi ina isnadi cikakke to ballantana kuma ghaira hadaini da a ce bai da wani isnadi cikakke banda waɗannan fa kaifa wa qad taqaddama musnadan to ina kuma bayanin bayan an riga an same shi da isnadi cikakke kaga babu matsala kenan wa wajhu dilala أن قبر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل قبر على وجه الأرض فسكر دكي شكين ونم مغانا وزن كفا حجا محل الشاهد شيني قبر من زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يافو دوان قبري الدنيا نندرجة جماعة أنا ابن تيمية دا سورة إن إزالة دا وهابية شريب أسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم yanzu wannan magana tayi kama da maganar maki, ai wannan magana ce ta masoyi ko na gaskiya. Yace babu kabarin da ya kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja a duniyar nan. Wannan magana haka take a wurin kowa daga cikin ainihin ƴan izala da salafiya da wahabiya da duk waɗanda ake zargin su saboda sun ce a tsaya akan sunnar shi ma'aiki din, sai mutane suke zargin su akan cewa ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mutanen da suke da wata zuciya mai ban mamaki, karfin ta yana da ban mamaki, shine mene, tana iddiain hada tsakanin kaunar manzon Allah da kuma sabawa umarnin shi. Wannan yana nuna zuciyarsu na da wani karfi, suna da karfin yana da ban mamaki, ban sai ne zan fasara shi ba. Ma'ana mutumin da yace yana kaunar manzon Allah har yana kyamar wani dan yana zargin wani da kin kauna, a lokaci guda zuciyarsa ta hada wannan kaunar kuma ta hada da sabawa manzon Allah, amma kuma shi yana da kan shi a matsayin lieutenant mai kare kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga akwai mamaki game da irin yadda zuciyarsa take, kamar ba zuciya ce irin ta dan adam wanda aka santa a dabi'arta tana yima abin da take kauna biyayya ba. Ma'ana zuciyarsu daban ce daga magarin zuciya, suna da wasu qulubun qawiyyatun wa ghariba fi anin wahid. Ko kun gane abin da muke nufi jama'a? Dan dabi'a ce zuciya ta yi biyayya ga abin da take so. Ibnul Qayyim tun a jahiliya haka yake ce, agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalbu yaf'al. Kina ruduwa cewa kaunaki za ta kashe ni, kuma kina ganin cewa duk abin da kika ce nayi zuciyarka tana aikatawa. Wannan fa matar da yake so ne take ba shi haushi, wanda take ta mishin rashin mutunci, amma a dabi'a kullun yana kyautata mata, yana yi mata dan dai ta dan saukaka. Wannan shine asalin dabi'a dan adam. To amma sai ga wasu al'umma a yanzu sun fi kowa kururuwa akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a lokaci guda kuma sun fi kowa gujewa sunnar shi, suna yaki da sunnar shi, suna yaki da masu bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma suna tutiyar kauna. To wannan abin mamaki ne, wannan yana daga cikin ajaibud dunya, yana daga cikin wonders of this life. Jama'a Allah sa kun yi wannan mulahaza, Allah ya shirye shi mu. Sai su dinga jifan malamai irin su Ibn Taymiyyah waɗanda rayuwarsu gaba ɗaya sun cinye ta dan kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah fa jama'a da aka ce bai aure ba fa, ba fatalauci ya hana shi ba, ba zuhudi ya hana shi ba, bai samu lokaci bane gaba ɗaya saboda aikin sunna. Ko mun gane da kyau jama'a, an ce daki irin na zauri da ka sani irin na gwagware a iya nan ya gama rayuwar shi, wanda kawai za a rigar da katifa a ciki akwai kuɗin cizo, akwai fici-fici, ga fitillar shi anan, ga kwanan tuwon da ya ci na jiya, babu tsintsiya, inda dai kasan ɗakin ka da kake da shi lokacin da baka yi aure ba. Ina wannan zubiya ne yake. To haka bai rayu, ya rayuwar shi kuma ya wuce shekara 60 a duniya, ba wai dan yana kyama aure ba, bai ma samu lokaci ba ne kwata-kwata. To mutumin da ya yi wannan, kuma duk rubuce-rubucen sun tabbatar da haka, amma har yanzu a ce wai mutane sun mai da shi karan bara, suna tsine mishi albarka wai dan ya ce abu sunna. Jama'a dai su san za a mutu kuma za a yi hisabi, kuma duk abin da ka faɗa na yi wa wani sharri Allah zai tsaye da kai, ga ka gashi, ba sai in kun rayu zamani ɗaya da shi ba. Kar ka ga cewa wai tsakaninka da Ibn Taymiyyah shekara 700 da makamantansu ka ɗauka ba yi da haƙƙin da Allah zai sa a rubuta abin da ka faɗa na tsine mai na sharri, ka ce ba za ka yi bayani akan shi ba. Kamar yadda waɗanda kake rayuwa da su in ka musu sharri za a rubuta, in ka musu kage, in ka musu ainihin kazafi, in kai musu abin nan buhutu, duka za a rubuta ko. To haka waɗannan malaman da suka gabata, duk wanda ya yi wani sharri a cikin su, kaga dai baya raye, balantana ya ce ya yafi, balantana ka roƙe shi ahuwa, ya riga ya mutu ya shuɗe. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya kamata mutane su iya bakin su. Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wanda babu ainihin kabarin da ya kai nashi daraja a bayan ƙasa, wa qad naha an ittikhadhihi eidan, amma duk da haka yace kada a mai da shi wurin bauta. Fa qabru ghairihi aula bin nahi, to kabarin wani wanda ba manzon Allah ba alaihi salatu wasalam ya fi cancantar wannan hanin ka'inan man kana, kowaye wannan nan in ya zama ga kabari mafi daraja a duniya da ijma'in musulmai, wanda ke kwanta a cikin kabarin nan shi da kanshi yace kar a je wurin ayi bauta, kuma shine wanda Allah ya aiko da irin wannan a suratul Naba da doka ko. To wani kabari na wani mutum
sahabi ne, wali ne, tabi'i ne, shehi ne, babban wani komanda ne, shahidi ne, wani wanda ake kauna ne, wani malami ne, uba ne, dan uwa ne, mata ce, kowaye shi yafi cancanta da kar a je aibota a wajen. Thumma innahu qarana dhalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sannan manzo Allah ya gwama wannan zance da fadin shi da yace wala tattakhidhu buyutakum qubura, kar ku maida gidajenku su zama makabarta. Ai la tu'attiluha anis salati, kar ku dinga wofantar da gidajen daga barin sallah. Fiha a cikin gidajen kai zama baka sallah a cikin gidanka kamar da muka ambata. Wad du'ai wal qira'a, kar ka wofantar da gidanka daga barin roƙon Allah a cikin yin addu'a. Wal qira'ati, kada ka wofantar da gidanka daga karatun alqur'ani, ya zama kana sallah a ciki, kana addu'a a ciki, kana karatun alqur'ani, domin waɗannan abubuwan dukkanin su ba a sanyin su a makabarta, ba a yin bauta sallah a makabarta, ba a yin addu'ar da kai zaka wa kanka a makabarta, sai dai addu'ar da zaka yi wa mamata, sai zama kai ma ka shigo ciki, domin a cikin addu'a da ake mamata a makabarta kai ma kana shigowa. Ba a karatun alqur'ani a makabarta, a ce bari a je kabarin wani a yi khatima, babu kyau, wannan haramun ne, ba addinin Allah bane. A tafi kabari a je a zaunar da wasu alarmomi gardawa su wuni suna tilawa, wasu sun yi khatima 60, haka ba ake a wasu wurare, sai a je a samu alarma guda 60 su je su zauna, kowa sai ya sauke rana guda, duk kuma biyan su aiki. Jama'a sun canza addinin Allah gaba daya. Inda malamai suke sassauci kawai shine idan ka kama hanyar makabarta zaka je ziyara ko za a je rafa gawa, sai zama ana tafiya kana muraja'a. Sai suka ce to idan ka isa makabartar shin dole ne ka bar karatun ko ko zaka iya ci gaba da yin karatunka bayan an shiga makabarta? Malam Usaimin yace babu laifi kana iya ci gaba da karatunka. Saboda mene? Saboda ba dan makabartar kake ba, dama ka taho da kayanka ne, ko ka shiga kana cikin wani zikiri, a ce an tafi da gawa kana cikin tasbihi kaman kana azkar ne na bayan fitowar rana ko faduwar rana, kafin faduwar rana, sai zama daidai lokacin an yi sa makabarta baka karasa ba, yace duka babu laifi zaka yi karasa kayanka dan wannan ka taho da shi ne. Amma sai ana ciki kawai ana jiran a gama rafa gawa kawai kai alaran ma sai ka fara tilawa, ba kyau wannan. Ko ka tuno baka yi wani zikiri baka fara yi a wajen, babu kyau. A wurin kawai sha'anin rafa gawa kadai ake da abin da shafe ta. Ina fata mun gane wannan, jama'a mu kiyaye wannan, ba daidai bane dan ana jiran gawa a gama rufe ta, kai kuma kana da ragowar izu din da baka karanta ba na ranar kai alaramma, sai ka ce to bari ka koma gefe kai tilawa, babu kyau. Sai dai in ka shigo kana yi kafin ka iso makabarta. Ibn Usaimin yayi wannan fatawar a cikin littafin sharhin da yawa wannan littafin, wallahu ta'ala a'ala. Sai ya ce fa amma bi taharril ibadati fil buyuti فتكون بمنزلة القبور, sai ya zama idan ka wofantar da gidanka daga addu'a da sallah da karatun Qur'ani, sai ya zama kaman makabarta. Fa amara bi taharril ibadati fil buyuti, kaga Allah umman zalla sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a dinga kirdadan yin bauta a cikin gidaje. Wanaha an taharimiha indal quburi, wanaha an taharriha indal quburi, ya kuma hana ayi kirdadan wato yin ibada a wurin kaburbura. Aksu ma alaihi al-mushrikuna, wannan sabanin akasin abinda kafirai suke akai mushrikai, minan nasara daga cikin kirista, wa man tashabbaha bihim, da waɗanda ke kama da su daga cikin musulmai. Shine mene? Barin yin ibada a gida da zuwa yin ibada a inda kabari yake. Wa fi sahihaini an ibnu umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala, a cikin bukhari da muslim daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, yace manzon Allah ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum, ku sanya sallolinku su zama a cikin gidajenku. Wala tattakhiduha qubura, kar ku maida gidajenku su zama kamar makabarta. Warawa muslimun an abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, muslim ya fitar daga abu huraira, manzon Allah yace la taj'alu buyutakum maqabira, kar ku maida gidajenku kamar kabari. Fa inna shaytana, domin shi shedan ya firru min albayt alladhi yasma'u surat albaqarati tuqra'u fi, yana tserewa daga gidan da yaji ana karanta suratul baqara. Kaga yanzu nan menene kenan abinda ke sa gida ya zama ba kabari ba? Karatun alqur'ani, wancan kuma sallah ko? sai ya ce thumma innahu alayhi salatu wassalam aqaba an-nahya an ittikhadhihi eidan biqawli sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayan batun hana mai da kabarin shi wurin ibada da cewa sallu alayya ku dinga mini salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum salatin da za ku yi mini yana iske ni a duk inda nake wa fil hadithil akhar a dayan hadisin fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum sallama da za ku mini tana iske ni a duk inda nake yushiru bidhalika sallallahu alaihi wasallam ila anna ma yanaluni minkum min as-salati was-salami yahsulu ma aqrubikum min qabri wa bu'dukum minhu yana ishara akan cewa abinda zai riske ni na salati da sallaman da za ku yi mini yana riskana ko kuna kusa da kabari na ko kuna nesa da shi dan haka babu bukatar sai ka je kabarin musamman fala hajata bikum ila ittikhadhihi eidan babu bukatar a mai da kabarin ya zama wurin bauta da za a dinga zuwa akai akai wal ahadithu anhu bi anna salatana wa salamana tu'radu alayhi kathira malan yace hadisan da suke nuna cewa salati da sallamar da muke mishi alayhi salatu wa salam ana fuskantar mai da su ana gabatar mishi da su hadisi suna dayawa akan wannan mislu ma rawa abu dauda min hadisi sakhrin abi sakhrin humayd ibn ziyad akwai riwaya al imamu abu dauda daga ainihin abu sakhrin humayd dan ziyad ainihin al-kharrat kenan wanda yake ainihin daya daga cikin manyan malaman tabi'ai ne atba'u tabi'ina an yazid ibn abdullah ibn qasid an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah yace ma min ahadin yusallimu alayya babu wanda zai mini salati ko ya mini sallama illa raddallahu alayya ruhi face sai Allah ya dawo mini da rayuwa ta hatta arudda alaihi salam sai na mai mishi da wannan sallaman ni da kaina salawatullahi wa salamuhu ala rasuli wannan hadisi kamar da malai ya fada الإمام أبو داود يفتح الدشي هكا الإمام البيهقي أتكين سنن إنسا هكا الإمام الطبراني أتكين الأوسط سألنا الإمام أحمد شما يبتد وترواية قطن قطن وانا حديثيني إن قنتتش غشمالا يتش وهذا الحديث على شرط مسلم الإمام الألباني يفتح الدشي أتكين الصحيحة لمبا تدبو بيودة داري بيودة لمبا ستن دشدة حديثيني إن قنتتش إن شاء الله كما ينا تبتد وانا فلالا الظاهرين تيدتكي al'amuran lahira da al'amuran abinda ba wannan duniyar ba imani ne kawai zai kwace ka ma'ana a lokaci guda ana iya samun dubban mutane ko daruruwa suna manzo Allah salati a wannan lokacin kuma Allah zai da mashi da ruhinsa duka yayin musu ba dole su ji ba dan karkace to ai baka ji ko kuma da nawa zai fara da nawa ba zai fara ba wannan manganu irin na yan bid'a jama'a haka manzo Allah ya fada haka yake nufi kuma haka abun yake mun yi imani mun sallama wannan daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin abubuwan da yake banta da su salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wa mithlu ma rawa abu dauda har ila yau abu dauda ya ƙara ruwaitowa aidan an aus ibn abi aus daga aus ibn abi aus daga aus ibn abi aus radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzon Allah yace akthiru min as-salati alayya yawm al-jum'a ya ku musulmai ku yawaita yi mini salati ranar juma'a wa lailatul juma'a da daren juma'a ranan alhamis da dare kenan ya kai ahli sunna ko kana aiki da wannan hadisin ya kamata mu kula da wannan kwarai jama'a kayan dariƙa su samu abin fadi akan musulmai ya kai ahli sunna ya kai basallafi ya kai dan wahabiyya shin kana aiki da wannan hadisin ka tuna cewa yau juma'a ce bakin ka ya laushi ranar juma'a nan da nan kai ta yawan salati ba kirgawa da ka tuna kawai sai ka wa annabi salati da ka tuna sai ka ƙara mai salati haka tun ranan alhamis da dare shine daren juma'a musulunci ina fata mun gano da ke jama'a ka wuni kana wa annabi salati kuma daren nan ka dauki tsawon lokaci duk sanda ka tuna kana wa annabi salati ba sai ka kirga ba ba ruwanka da wani carbi sawa'un na gargajiya ko digital ko waye ba ruwanka da shi da ka tuna kai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu ya rasulullah kayfa tu'radu salatuna alayka to ya za ai ka san ana maka salati wa qad aramta alhalin ka riga ka ragargaje ka zama kasa. Faqala, sai ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula luhumal anbiya, ai Allah Ubangiji ya haramta wa kasa ta ci naman annabawa. Ma'ana annabawa yaqinan annabawan Allah jikinsu baya lalacewa yadda jikin sauran mutane yake lalacewa idan an rufe su a cikin makabarta, ya ragargade ya zama ainihin ya zama kasa gaba daya, kamar da ya tabbata a hadisi in banda asalin kashin kwankwaso pelvic akwai wani kashi a jikin shi wanda shine yake saura, wanda daga jikin shi ake tada matattu idan an zo tada su. Wannan hadisi ya zo da akwai hadisin da zo da haka ingantacce wanda al-Imam Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin shi na As-Sunan da kuma ainihin al-Imam ainihin wato Al-Qurtubi a cikin At-Tadhkira fi Akhbar al-Maut. Hadisi ne malamai sun tabbatar da ingancin sa cewa akwai abin da ke raguwa a jikin mutane shine kashi ne kankani a jikin ainihin wato kwankwason su a jikin kwankwaso shine pelvis ko, to wannan kashin shi kadai yake saura a jikin mutane. Duk da yake ana samu waqi'iyan wasu mutanen su ma ba su lalacewa, Allah yana iya musu falala, Allah yana iya barin su an shato na makabartu a ga mutanen da suka dade a duniya da mutuwa sai a gansu lafiya lau bayan annabawa. Akwai a cikin hadisi, akwai a cikin tarihi, akwai a zamanin nan ma da muke rayi a cikin hadisi alal misali ga hadisin ainihin wato baban Jabir Abdullahi wannan sahabi da Bukhari Muslim suka fitar da riwayar sa. Akwai hadisin Umar dan Khattab yana cikin Sahih Bukhari wanda shi ma an taba yin ruwa yace masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kafar shi ga tanan lafiyayya kamar yana bacci, mutane suka dinga gudu ana tsammanin kafan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka sarkin musulmi Hisham dan Abdul Malik lokacin da aka kare daular Bani Umayya, waɗanda suka karye daular Musawwada kenan sun tono kabarin shi sun ganshi lafiya lau, suka yi ta gana mishi azaba saboda rashin imani. A nan kasashen mu an samu haka, a wurare da dama ana iya samu wannan, ba wani abu bane sabo wanda ba a san shi ba a cikin waki. Kaga ita irin wannan baka bukata kace ma sai an kawo mu hadisi ko, tunda dai gashi ana gani kuma mun gane da kyau jama'a. To amma su annabawa nasu akwai hadisi gashi kararar cewa annabawan Allah ba sa lalacewa, jikin su bai lalacewa. To kuma Allah yana dawo da manzon Allah shi particularly rayuwa dan amsa wannan sallama. Manzo Allah ya musu wannan bayani. Wannan hadisi ne ingantacce, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, baya ga shi kuma akwai wasu malaman da suka fitar da shi kamar al-Imam Ahmad, haka nan Ibn Majah, Mala Albani a cikin As-Sahiha lamba ta 1101 da lamba 27 ya tabbatar da ingancin sa. Akwai ta riwaya wadda bata tabbata ba amma dai malamai daga baya sun ainihin inganta ta fi shawahid, suna nan zaka gansu riwayoyi da dama ire-iren waɗannan. A takeice jama'a, yanzu da muke magana din nan akwai yaqini akan cewa jikin manzon Allah jikinsa mai tsarki yana nan yadda yake a cikin wannan kabari mai daraja salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula. Sai malam yace arimma ko aramma, zakai wasalin shi ana iya wasalin shi da fataha akan ra'un ko kasra, sannan mimun sai ta zama da shadda. Aramma ai sara ramiman, ya zama ya ragargaje, yanzu yana mana garibul hadis ne kenan. Ai azman baliyan, kasusuwa wadda suka lalace suka zama kasa. Fa idza tasalat biha ta'ud damiri, idan aka saka ta'un da ya zama kaman aramta, kaga ta'un din nan ta'ud damirul muttasil, fa asahhu lughataini, abinda yafi kyau daya daga cikin halshe biyu, lugha biyu, lahaja biyu, an yufakkal idgamu, sai a bare idgamu. Idgami shine wannan mimun guda biyu ta jikin aramma, akwai mimun mai dauri sannan mimun mai fataha. Aramma to shine shadda ko, yace to idan aka ce aramta ko aramtu to sai a warware idgamu, wannan shadda sai a ware ta zama mimun guda biyu, sai ya zama mai kenan aram aramta, kada a ce aram din, kada a shadda. Fa yuqalu, sai a ce aramta ko arimta, wannan shine lugha daya daga cikin lugha da yace tafi inganci, shine Qurayshanci din. Wa fihi lughatun ukhra, akwai wani harshen daban kama fi riwaya, kamar da zo a cikin wata riwaya shine za a ce aramma ta da shadda, aramta bi tashdidil mimi, aramta da shadidil mimi, shine wannan lugha na Bakar bin Wa'il kenan. wa kad yukhaffafu, ana iya kuma takhfifi, fa yuqalu aramta. Aramta akwai mai mimun biyu, akwai mai mimun daya. Haka Ibnul Qayyim shi ma ya tabbata a cikin littafin shi mai suna Tahdhibus Sunan na sharhin Abu Dawuda da al-Imam ainihin Ibnul Athir a cikin littafin An-Nihayatu fi Gharibil Hadith wal Athar. Domin asalin karma shine armamta, armamta shine asalin shi. To me kun a ce armam din, sai a ce aramta, sai ai fakkin idigamin, sannan a maida wasalin ainihin wato mimun akan ra'un, sai zama aramta me kun armamta. Armamta shine logan Bakar bin Wa'il, dan shi kuma aramta wanda shine shahararren shine loga sananniya wanda Qurayshawa ke fadanta. Domin zaka gana haka saboda wanda suka mai wannan tambayar irin shi ne Qurayshawa ko mutanen Madina waɗanda suka rayu suka cakuɗe da Qurayshawa bayan hijira, sai zama harshen yayi galaba. Domin ko harshen mutanen Madina bayan hijira, to Qurayshanci yayi naso akan shi, saboda Qurayshawan sun fi su yawa kuma sun fi su abin nan itizazi da harshen su, kaman Hausawa ne yanzu. Akwai kasashe da dama a arewacin Najeriya wanda ba na Hausawa bane, amma kuma Hausa ta mamaye su. Idan ka je Neja cikin Mina da Kwantagura, garma Kwantagura za a ce ƙasa Hausawa ce ko, misali mu ce Mina da Bidda da Zangeru da Lafai, wannan gararen garuruwan Nufawa ne, amma da Hausa yake. In ka je cikin Adamawa, garuruwan Fulani, da cikin Gombe, garuruwan Fulani, da Hausa yake. Kai ba ma nan ba, har ka tsallaka ma Lakwaja da har Bode Sa'adu, har ka kai Ilori, sai ka ji ko ana ta Hausa. Kowa fa yake yi. Ko ka ga wani kamar baba washe ba, kace bari ka zage shi da Hausa, to zaka ji kunya. Me ya kawo wannan? Saboda Hausawa suna da abin da ake cewa linguistic pride, suna da alfahari da harshen su, ba sa jin kunya ko kaskanci. La yastankifuna al-lughatihim. To misalin su a cikin Laraba sune Quraysh. Wannan da gaskiya abin da yasa Allah cikin hikimarsa sai ya aiko Larabci da Qurayshin, da Qur'ani da Qurayshanci. Saboda ma harshe ne wanda yake ana alfahari da shi, kowa ba zai raina shi ba. Wataƙila da Allah ya zabo wata lahaja daban, sai a ce ka ji fa da Allah, da lahaja kaza fa yake Qur'anin da yake. Misali yanda za a ce wani yazo yana labarai a BBC misali, da Hausar wani gari da ake kyama Hausan misali, ban so na faɗo wani gari kan mutanen garin su jawo shi. Ko? Akan wannan sai wani da ya ji labaran. Akan haka wani sai da ya ji labarin BBC. Ko kun lura? Yes. Akwai wanda misali akan Hausar budurwa, Hausar da ya ji a bakin ta ya ce ba zai aurenta ba. Ya ganta yana so, ta yi mishi, amma da ta yi magana ya ji irin Hausa. Sai ce kai ba zai aure wannan ba. To da a ce Qur'ani ya sauka da wani yare wanda bai da kima idan mutane ko wata lahaja ko, wannan zai iya sa sai wasu su kyamace shi. To amma sai Allah ya bashi wannan karamar, Allah ya ɗaukaka harshen Qurayshawa ta hanyar amfani da harshen da kowa yake son shi. Domin lokacin ko kai ba Qurayshi bane, to kana ganin karama ce in ka iya Qurayshanci, kana tutiya da a ce ka iya lahajarsu. Domin idan ka zo aikin hajji ko cin kasuwan ukaza, in ka yi larabcin Qurayshawa, to za a ga girmanka, za a darasta ka. Amma in ka yi na garinku ba, to akwai yiwuwa a raina ka, ko kuma a maka ma sai a ce to wannan ba ƙauye ne, bari a mishi wayo. Ko mun gane? Ai muna da irin wannan ɗabi'a, duk inda ka je kana so ka yi irin yaren da yake a wurin saboda ka a raina ka. To Allah cikin ikon shi wannan sai ya sa duka sai yaren ya yaɗu a cikin Quraysh, a cikin ƙabilun Larabawa ko'ina. Na farko kenan, duk wanda ya ji Qurayshanci zai iya, domin yana fahimtar Qurayshancin ko da ba yaren su bane. To da haka duk wanda ya ji Qur'ani kawai sai ya fahimce shi, kuma sai ya ga ɗaukakar Qur'ani saboda an yi magana da wannan yaren, wanda dama yaren a cikin mindset ɗin shi yana da daraja. To Qurayshanci yana da wannan alfarma, kamar Hausa a cikin yarurrukan Najeriya. Wallahu ta'ala a'lam. Malin ya ce wa fi musnadi abi shaiba an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man salla inda qabri sami'tuhu wa man salla alayya na'iyan bullightuhu. Yace a cikin musnad na ibnu abi shaiba daga abu huraira, Allah ya kara masa yadda, abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah wai yace man salla inda qabri, wanda di yayi addu'a shine ma'anan sallah wanda di yayi addu'a a wurin kabari na samaitu to zan ji addu'ar tasa wa man salla alayya na'iyan bullightuhu wanda yayi mini salati ko yayi mini addu'a a can nesa ce to bullightuhu shi kuma za a isar mini da sako mala yace rawahu Daraqutni bi ma'anahu Daraqutni ya fitar da wannan da ma'anarsa jama'a wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin ba ma rashin inganci ba wannan hadisin na ƙarya ne jama'a abin mamaki ƙwarai bari mu ji daga littafin silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi'a fil umma wannan mujallad na 1 ne gashi a lamba hadisi na 200 da ainihin 3 malam Muhammad Albani Nasiruddin yace man salla alayya inda qabri sami'tu wa man salla alayya na'iyan wa kulli za wa kulli hadha malakun wukila biha malakun yuballighuni wa kufiya biha amra dunyahu wa ukhratihi wa kuntu lahu shahidan aw shafi'an wanda ya mini salati a wurin qabari na ko ya addu'a wurin qabari na sami'tu zan ji shi wa man salla alayya na'iyan wanda ya mini salati daga nesa wukila biha malakun yuballighuni za a wakilta mala'ikan da zai dinga kawo mana sakon wa kufiya biha amra dunyahu wa ukhrati wannan salatin da ya mini daga nesa zai wadatar da shi duk wani bala'in duniya da lahira wa kuntu lahu shahidan kuma zan shaida cewa mumini ne aw shafi'an kuma zan cece shi sai Albani ya ce mawdu'un bi hadha tamam da wannan cikan lafazin hadisin ƙarya ne akhrajahu ibn sam'un fil amali والخطيب في تاريخه وابن عساكر من طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قد إسناده وأن متوم سنا محمد بن مروان السدي شيني مسألة حديثا دم لمن دسكي مغانا كان حديثا الإمام الأقيلي أتكين بوعفاتين شي الإمام البيهكي أتكين شعب الإيمان مالن ابن الجوزي أتكين لتاف مرأة الكبرى الإمام الشوكاني أتكين الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه دكن نص سنتهم wannan mutum mai suna Muhammad ibn Marwana al-Suddi wa akhraja tarafahu al-awwala Abu Bakar ibn Khallad fil juz' al-thani min hadisi gaba ta farko man salla alayya inda qabri ita kuma malam Abu Bakar ibn Khallad ya fitar da shi a cikin juz' al-thani min hadisi wa Abu Hashim al-Silaki fi man taqahu min hadisi bashrawiyya والأقيلي في الضعفاء ده أقيلي أتكن ضعفاء والبيهقي في الشعب وقال الأقيلي سأقيلي يتشي لا أصل له من حديث الأعمش وأن حديثي باشد أصلي أتكن لتفن أعمش وليس بمحفوظ بأكيا يشاكبا ولا يتابعه إلا من هو دونه باب وان دي ركو وان متمي محمد أم مروان سي وان دكي كسدش يعني ابن مروان هذا ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد الله بن قتيبة قال سألت ابن نمير عن هذا الحديث فقال ناتم بيت النمير قمد وانا حديث سيتي دع هذا كي وازئد وانا حديث محمد بن مروان ليس بشيء وانا متمي بأبن أقول هذا الشيء قلت ني الباني سينشي ومن طريقه تاني خطيب إني أورده بن الجوزي في الموضوعات من رواية العقيلي ثم قال da khatibul baghdadi ya kawo amin ibn jawziya kawo shi a cikin mawdu'atul kubra sai yace la yasihu san bai inganta ba muhammad ibn marwan huwa as-siddi as-saghir sunan shi kenan laqabin shi kenan kazzabun makaryaci ne qala al-uqayli la asla li hadha al-hadith wannan hadisi bai da asali wa ta'aqqabahu as-suyuti fi al-ali da suyuti yazo a cikin litafin al-ali al-masnu'a sai yace qultu ni suyuti na ce akhrajahu al-bayhaqi fi shu'ab al-iman min hadha at-tariqi wa akhraja lahu shawahid to ai baihaqi ya kawo shi a cikin shu'abul iman kuma ya kawo mishi shawahid suyuti na so ya goyi bayan magana ne qultu ni albani sai nace thumma saqa has-suyuti suyuti sai ya kwararo wadannan shawahidin wa ba'duha sahihun tabbas wasu shawahidin din ingantattu ne mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallama kaman fadin manzon Allah da yace inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati as-salama Allah na da wasu mala'iku masu yawo a bayan ƙasa suna yin recording na ayyukan salati da sallama da al'umma ta suka yi muni kuma suna kawo mana rahoto akai wannan ya inganta wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da fadin manzo Allah da yace ma min ahadin yusallimu alayya babu wanda zai muni salati alhadifa wa taqaddama zikruhu qariban an ambace shi a baya وهي كلها إنما تشهد للحديث في الجملة ولنن شواهد أدنقلني سكي تبتد حديثا أدنقلي وأما التفصيل الذي فيه أما ونن مغانا دلا دلا چيوا idan a gun kabarin sa ne yana ji idan a nesa ne akwai wani mala'ika na musamman dake kawo mishi kuma dalilin haka ya lamunta ceto ya lamunta bala'in duniya da lahira wannan tafsilat din dalla dalla wa annahu man salla alaihi inda qabri alaihi salatu wassalam fa innahu yasma'uhu da kuma cewa yana jin wanda ya mai salati a gun wanda ya salla a gun kabarin sa fa laysa fi shay'in min hashaidu alaihi wannan ba su da shawahid wa amma nisfuhu al-akhar karshen shi kuma can karshen cewa wa kuntu shahidan aw shafi'an falam yadhkur Suyuti wala hadisan wahidan yashhadu lahu Suyuti bai iya kawo hadisi ko kwaya idan ya shaida wannan ba na'am yace i qala Suyuti ai Suyutin da ya ce thumma wajadtu li Muhammad ibn Marwan mutabi'an an al-A'mash akhrajahu Abu Shaykh fi Thawabi sai naga wata riwaya dake kara wa Muhammad dan Marwan karfi wanda Abu Shaykh al-Asfahani ya kawo a cikin kitabu thawab yace haddathana abdurrahman ibn ahmad al-a'raj qala haddathana al-hasan ibn sabbah qala haddathana muawiyatu an al-a'mash bihi kaga abu muawiya amin yayi ma ainihin watin wane go wancan mutumin mai suna muhammad dan marwana mutaba qultu ni albani nace warjalu hadha sanadi kulluhum thiqatun ma'rufuna wadannan mazajin gabaɗayan su amuntatu ne sanannu ghayra al-a'raj hadha banda a'raj والظاهر أنه الذي أورده أبو الشيخ نفسه في طبقات الأصفهانيين فقال ينا بيانا قرين تشيوا وانا متمن شين متمن دا كانش أبو الشيخ يكاوش ما لمنش كنان دي تشيها دسنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج تو أبو الشيخ يكاو تاريه ساعت كن طبقات الأصفهانيين إن دي تشي عبد الرحمن بن أحمد الزهري أبو صالح الأعرج يكاوش ثم روا عنه حديثين sai kawo hadisi guda biyu daga gare shi walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan amma bai ambaci komai akan shi game da nagarta ko rashin ta ba karkashin haka fa huwa majhulun ya zama majhuli kenan dan yanda dalibin shi kwaya ɗaya shine wane Abu Shaykh kuma bai ambaci komai akan shi ba wa sayati takhriju ahadihima bi raqami zan yi takhrijin ɗaya daga cikin hadisan da ya kawo shi Abu Shaykh a cikin sawab daga wannan malamin a lamba ta 5835 وسوف ياتي له ثالث برقم زي كاو كما نا اوكو علامه 6240 ده اينهن 6 ان شاء الله باذن الله فقول الحافظ في الفتح ابن حجر اتكين فتح الباري مجلد 6 ياي magana game da asalin riwaya sai yace sanaduhu jayyidun malan yace ghairu maqbulin ba za a shi wannan magana ba wali hadha qala ibn al-qayyim fi hadha sanadi dan haka ibn al-qayyim da yazo magana akan isnadin yace innahu gharibun isnadi ne wanda yake mai rauni kama naqalahu sakhawi anhu kama inda sakhawi ya kawo daga ibn al-qayyim fil qawl al-badi' fi as-salati ala al-habib ash-shafi' littafin al-imam as-sakhawi wanda yayi shiga madar salati wa qala ibn abdul hadi fi as-sarim al-munki fi ar-radd ala as-subki ibn abdul hadi shi kuma a cikin littafin da yayi ma ibn as-subki raddi yace wa qad rawa ba'dhum hadha al-haditha min riwayati abi muawiya an al-a'mash wa huwa khata'un fahish wasu sun ruwaito wannan riwaya daga abu muawiya daga a'mash mutaba'at da siyuti ke idda ayi din can ko yace kuma kuskure ne wa inna ma huwa muhammad ibn marwana tafarrada bihi muhammad dan marwana kadai ya kawo wannan hadisin wa huwa matrukul hadith muttahamun bil kadhibi abun watsi ne ana tuhumar shi da ƙarya ala anna hadhihi al-mutaba'a naqisa id laysa fiha ma fi riwayati muhammad ibn marwana kuma mutaba'ar tana da naqasa dan abinda ke cikin riwayar shi Muhammadin babu shi a wannan mutaba'ar na cewa waqfiya biha amru dunyahu wa ukhrahu kadhalika awradahu al-hafiz ibn hajr was-sakhawi min hadha al-wajhi khilafan lima yuhimuhu fi'l as-suyuti hina qala haka ibn hajr ya kawo riwayar babu wancan cikon haka sakhawi ma ya kawo ta babu wannan cikon sabanin abinda aikin Suyuti ke iya rudawa da yace anil a'mashi bihi da yace bihi za a fara tunanin kamar cikakkiyar riwayar ne yadda take yace ya'ani bi sanadihi wa lafzihi al-madhkur fi riwayati Suyuti kama la yakhfa 'ala al-mushtaghilin bi hadha al-ilm ash-sharif qala shaykh al-islam ibn taymiyah fi ar-radd 'ala al-akhna'i ibn taymiyah a cikin raddin da yayi ma al-akhna'i ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka sa ma ibn taymiyah ƙahon zuƙa ta hasada shine al-akhna'i Ibn Taymiyyah ya mushi raddi yana nan anan sama mujalladi uku yake cewa wa hadha alhadith wa in kana ma'anahu sahihan, wannan hadisi duk da yake ma'anarsa ingantacciya ce, sai Albani ya maza yace la'allahu ya'ni fil jumla, wataƙila yana nufin ma'ana a dunƙule cewa manzon Allah yana jin salatin da ake mishi, Allah yana sanashe shi, wannan ma'ana ce ingantacciya, amma tafsilin da aka yi a hadisin yana buƙatar tabbas ko fa isnaduhu la yuhtaj bihi. Ibn Taymiyyah yace ba a hujja da isnadin shi, wa inna ma yathbutu ma'anahu bi ahadith ukhra, zari a iya tabbatar da ma'anarsa ta hanyar kawo wasu hadisai daban, fa innahu la yu'rafu illa min hadith Muhammad ibn Marwan as-Siddi as-Saghir an al-A'mash wa huwa inda ahli al-ma'rifati bil hadith mawdu'un an al-A'mash, wannan hadisin ba a san shi ba sai ta wajen wannan mutumi Marwan Muhammad dan Marwan as-Siddi daga A'mash, malaman hadisi sun ce hadisi ne mawdu'i. Wa qala fi mukhtasar ar-radd al-mazkur, a cikin majmu'ul fatawa Ibn Taymiyyah yayi iktisarin raddin da yayi akhna'i, to a wajen sa yake cewa hadithun mawdu'un wa inna ma yarwihi Muhammad ibn Marwan as-Siddi an al-A'mash wa huwa kadhabun bil ittifaq, maƙaryaci ne malami haka suka ce, wa hadha al-hadith mawdu'un ala al-A'mash bi ijma'i, da haka wannan hadisi ne na ƙarya, A'mash bai ruwaito shi ba. Sai Albani ya ce wa jumlatul qawli, a taƙaice jama'a, anna shatar al-awwal min al-hadith yanju bi min itlaq al-qawli bi wadi'i, a gaba ta farko ta hadisin ta tsira daga cewa ƙarya ce, li hadhihi al-mutaba'ati allati khafiyat ala ibn taymiya wa amsali, saboda wannan mutaba'ar da muka ji wadda ta buya ga ibn taymiya da ire-irensa, wa amma baqi ragowa hadisin fa fa mawdu'un na ƙarya ne, li khuluwihi min ash-shahid, saboda bai da shahidi, wa bi shatr al-awwal awradahu fil jami' min riwayati al-bayhaqi, a cikin ainihin wato ban gaba ta farkon ita kadai aka kawo a cikin al-jami' as-saghir na riwayar bayhaqi. Fa'idatun, malai yace ga wata fa'ida, qala ash-shaykh ibn taymiya aqiba kalamihi al-mutaqaddim ala al-hadith, bayan da ibn taymiya ya gama wannan hadisin bayani akai sai yake cewa wa huwa law kana sahihan, idan ma da ya inganta, fa inna ma fihi annahu yablughu salatu man salla alayhi na'iyan, a cikin hadisin akwai bayani ne akan cewa kawai salatin da za a isarwa da manzon Allah shine salatin wanda ke nesa zai isa gare shi, laysa fihi annahu yasma'u dhalika, a ciki ba a ce yana jin salatin da nesa ba, kama wajadtuhu manqulan an hadhal mu'tarid, kama yadda na samu wannan da ke mini i'tiradi al-akhna'i kenan ya kuhu, fa inna hadha lam yaquluhu ahadun min ahli al-ilmi, cewa manzon Allah yana jiyo muryar wani da ke nesa da ke mai salati, wannan babu malamin da ya faɗi shi, wala yu'rafu fi shay'in min al-hadith, kuma ba a san shi a hadisi ba, wa inna ma yaquluhu ba'dul mutaakhirin al-juhal, wasu mutane ne na baya jahilai suke faɗan wannan cewa annabi yana ji, yaquluna suna cewa innahu lailatul jum'a wa yawmul jum'a yasma'u bi udhnayhi salatu salata man yusalli alayhi, cewa ranan jum'a da daren jum'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da kunnan shi abinda mutane suke faɗa na salati, fal qawlu innahu yasma'u dhalika min nafsil musallina alaihi batil, cewa yana jin wannan daga cikin zukatan masu sallah wannan ƙarya ne, wa inna ma fil ahadithil ma'rufa annahu yuballagu dhalika, hadisai da suka zo sun ce ne ana isar mishi da sakon, wa yu'radu alaihi, ana gabatar mishi da lissafin aikin da suka yi na salati, wa kadhalika salamu tablughu tuballighu iyahu al mala'ika, haka nan kuma sallama mala'iku ne ke zuwa su gaya mishi, qultu ni albani nace wa yu'ayyidu butlana qawli ulaika al-juhali qawluhu sallallahu alaihi wasallama, daga cikin abin da ke ƙara barnatar da maganar jahilai fadin manzon Allah da yake cewa akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'a fa inna salatakum tablughuni al-haditha, wanda muka ji din nan ko wannan shine takhrijin mala albani da yema ainihin wannan hadisi jama'a daga littafin ainihin silsilar sahiha da'ifa gashi mujalladi na 1 a lamba ta 203. A takeice abinda karatun ke nunawa gabar farko ce kadai take da shahidi, ita ce mene cewa man salla alayya inda qabari sami'tu, wanda ya mini salati a bakin qabari na to ina jin shi, domin mun karanta a baya cewa mene cewa gashi nan a inna Allah yana mayar min da raina ko wanda ya mun sallama Allah yana mayar min da raina na amsa mishi, to lazim haka yana ji kenan ya amsa, amma sauran fa ba su da tabbas, shi yasa muka buƙatu zuwa ga yin wannan bayani dan tantance me ya tabbata a ciki me bai tabbata ba wallahu ta'ala ala sai malai ya ci gaba da cewa wa fi nasa'i wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala a cikin sunanta al-imam an-nasa'i da wani littafin daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha